بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bayan assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da saduwa a wannan yammaci na Asabar wanda ya dace da 10/3 a wannan shekara ta 1422 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 2/6 shekara ta 2001 miladiya. Dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Riyadus Salihin, wannan kuma shine darasi na 45. Za mu tashi babun nafaqati alal iyal. Babun nafaqati alal iyal babi ne wanda yake magana dangane da ciyarwa ga iyali. An nafaqa ciyarwa, kashe kuɗi domin tanadar abinci ko sutura ko wurin zama da wanda yake wajibi ne yi masa haka din, shine abin da ake kira da annafaqa. Kashe kuɗi domin tanadar ko abinci ko sutura ko wurin zama ko duka abin da ya shafi dolen rayuwa ga wanda yake dole ne yi masa haka din. To idan an ce al-iyal, kuma ya shafi mata da ƴaƴa. Mata da ƴaƴa su ne al-iyal. Waɗansu suna fassara shi da cewa hatta iyayenka da suka gajiya suna cikin al-iyal. Ina fata an fahimta. A takaice dai, nau'ikan ciyarwa iri uku ce. Akwai ciyarwa wata ta jibinci mata na faƙatar zauja. Akwai ciyarwa wadda ta jibinci makusanta. Idan an ce makusanta a nan, ƴaƴanka suna ciki, jikokinka suna ciki, iyayenka suna ciki, kakanninka suna ciki, yayye da ƙanne duk suna cikin makusanta. Ana ce mata nafaqatul aqari, ciyar da makusanta. Daga nan nau'i na uku na ciyarwa, sai ciyarwa da ta jibinci ababen mallakarka, abinda ka mallaka na bayi, maza ko mata. In kana da bayi, waɗanda ake mallakar su ta hanyar shar'antacciya, dolen ka ne ciyar da su da suturtar da su da tanadar musu wurin kwana. Haka kuma yana daga cikin ciyarwa da ta shafi ababen mallaka, ciyar da tumakinka da awakinka da raƙumanka da shanunka da kajinka da tattabarunka, imma ta hanyar ka tanado musu abinci ka kawo musu gida in suna ɗaure, ko kuma ka sama masa ɗan kiwo da zai kai su yaje ya kai su inda za su ci abinci, a yi ban ruwa su sha ruwa, sannan a dawo da su gida. Wannan ita ce ake kira nafaqatul mamalik. Ina fata kun fahimta. Don haka ko dai nafaqatul zawjat ko nafaqatul aqarib ko nafaqatul mamalik. Ina fata kun fahimta. Al aqarib al mamalik. Wato su al aqarib ana kasa su gida uku. Akwai al-usul, akwai al-furu', akwai al-hawafi. Idan an ce al-usul, kamar mahaifanka kenan, dan su ne asalinka, kai reshe ne nasu, su ne jijiyar da saiwar, su ne ruhin itacen da ke tsaye ɗin, kai reshe ne da ka tsiru daga gare su. Haka kakanni suna cikin al-usul. Daga nan sai al-furu', rassanka, kaga ƴaƴanka kenan, wanda kai ne asalinsu, su an reshe gare ka. Daga nan sai al-hawafi, na daura da kai, su ne yayyanka ko ƙannenka, maza suke ko mata, uwa ɗaya uba ɗaya kuke, ko uba ɗaya kaɗai ko kuma uwa ɗaya kaɗai. Dukkan waɗannan ciyar da su wajibi ne, tilas ne a shari'ance. An fahimta ku? To amma wannan ciyarwa takan zama wajibi ne da sharaɗi biyu. Sharaɗi na farko ƙudurarka, ikonka, halinka da kake da shi na ciyarwa ɗin, don in baka da halin ciyarwa za a wajabta maka. Sharaɗi na biyu talaucinsu ko kasawarsu. Dukkan mutumin da ya sami ikon ciyarwa, imma ta hanyar ga kuɗi a hannunsa ko kuma yana da ƙarfin da in ya fita ya yi amfani da ƙarfi zai iya samowa, ciyarwa ta zama wajibi a gare shi, an samu sharaɗi na farko. Sharaɗi na biyu wanda za a ciyar shi kuma ya kasance ya zama fakiri, ba kuɗi a hannunsa kuma ba ya da ƙarfin da zai iya nemo wa kansa abincin, imma saboda shekarunsa ba su kai ba don saboda yarinta, ko kuma saboda shekarunsa sun haure don saboda tsufa, ko kuma yana cikin shekaru tsakatsakiya amma ba shi da lafiya, ya zama dole ka ciyar da shi. Duka ga wannan, idan mahaifi yana da wadata ba dole zai ciyar da shi ba. Bisa ga wannan, idan ɗanka ya girma ya zama mutum yana da aikin yi ko ba shi da aiki amma yana da ƙarfin da inda zai je ya yi zai samu abinci, haka shi ma ba dole ne ka ciyar da shi ba. Amma idan ya girma bai samu aikin yi ba dole ne ka ciyar da shi. Mahaifinka idan ba ya da wadata dole ne ka ciyar da shi, matuƙar kai kana da abin da za ka yi. Ina ba da gumba yadda. Babu nafaqati alal iyal. Qala Allahu ta'ala وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وقال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. آية فرقوا بإنجليزية وعلى المولود له يا زم واجبي كم وند أكيمة هيهوا rizquhunna, ciyar da matan tare da jariransu, wa kiswatuhunna, da yi musu tufafi su da jariransu, bil ma'ruf, ta hanya sananniya a shari'ance, ay bima huwa muta'arifun alayhi fi bi'atika, za ka ciyar da su ne ta abin da ake kirga shi a matsayin tsakatsaki a garinku, a tsakatsaki a garinku ga mai yanayi irin naka, ga mai yalwa irin naka, ga mai matsayi na samu irin naka. Menene mai matsayi na samu irin naka? Abinda in yayi za a ce bai ruwa ba, sannan ko bai dauko abin da yafi karfinsa ba, to wannan abin dole ne kai wa matar ka ci da ɗan da ta haifa, ta fuskar abinci da ta fuskar mai sutura. Wa alal mauludi lahu, al mauludi lahu wanda aka yi mahaihuwa kenan. Shine Ibn Taymiyyah yake cewa akwai balaga ta Al-Qur'ani mai girma, domin inda Ubangiji ya ga dama da sai ce wa alal walidi rizquhunna wa kiswatuhunna. Idan an ce al walid wa kenan uba, dole ne akan uba rizquhunna, ciyar da matansa da ƴaƴansu, wa kiswatuhunna, da yi musu sutura su da ƴaƴansu. To amma idan an ce wa alal walidi, sai zanto idan uba ya mutu fa kamar ciyarwar ta faɗi kenan. Shine sai balagar Al-Qur'ani da aka ce wa alal mauludi lahu, wajibi ne kan wanda aka haifawa. Wanda aka haifawa din nan uba ko kanin uba ko wansa, yayin da uba ba ya da rai. Idan matar wanka ta haihu ko matar kaninka ta haihu, idan aka ce ai su wani kan an musu haihuwa, an yi ƙarya ko an yi gaskiya? Ashe kai ma ka zama wa alal mauludi lahu kenan. Don haka idan matar wanka ta haihu, sai kuma ya kasance wannan ka gajiyayye ne, kai kana da hali, ko aka yi wa haihuwa, kai ne suturar, kai ne abincin, kai ne duk abin da ya zubunci wannan jariri, ko kuma ya kasance ma ba ya da rai gaba ɗaya, ko ya kasance wani tsuntsayi ya sa yana ɗaure yana kulle, wannan nauyi ya koma kan dukkan dangi wanda yake mafi kusa. Shine wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa qala ta'ala liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati. Allam ta liyunfiq lamul amri, wato kamar fi'li mudari'i ne, dakhalathu lamul amri fa hawwalathu fi'lan fi'la amrin, wato fi'li mudari'i ne sai lamul amri ta shiga sai ta jirkitar da shi ya zama kamar fi'li amri. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati, ma'abutun yalwa, ya ciyar daga cikin yalwarsa, mana umarni daga Allah. Wa man qudira alayhi rizquhu, wanda aka takaita masa samunsa ko arzikinsa, falyunfiq mimma atahu Allah, to ya tiyar daga dan abin da Allah ya baki. Idan mai yalwa zai tiyar da yalwa, kai wanda yake na ƙasa kai kuma sai ka tiyar daidai naka. Wato dai wannan ya nuna wajibi ne mutum ya tiyar da matarsa, wajibi ne ya tiyar da ɗansa ta kowane irin hali. In yana da yalwa ya yalwata, in ba ya da yalwa kuma daidai wannan ƙarfin nasa dole sai ya yi. Wa qala ta'ala, Ubangiji ta'ala ya ce, وَمَا أَنْفَقَتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَمَا أَنْفَقَتُمْ duk abin da kuka tiyar مِنْ شَيْءٍ tabu kansa bai kansa ba nan gudun walin tukum ma ataku Allah na anawa ba kansa anawa ba kansa ko ana ko an kansa ne to ni da anawa ba kansa وقال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه أبندك كثير من شيء إنك ونئرن أبوه فهو يخلفه كما إنت قلت بإذن إذا فيك بل إذن فصل وانا آية كافهم في حديث أما لك تنسنا تكين آية بكيك رسنت بكتاك سدني دل الساسم دنوه آية ريا ولقيت شافه إنت قلتوا ولا تقول وما أنفقتم من شيء duk abin da kuka tiyar min shay'in na wani abu komin kankantarsa fa huwa yukhlifu to Allah zai mai gurbi na abin da kuka tiyar sai Ubangiji ta'ala zai mai mu gurbin ku kar ku dauka kudin jeman da kuke bayarwa hasara kuke kar ku dauka kudaden haya da kuke bayarwa domin zaunar da iyalanku da tsugunar da su hasara kuke kar ku dauka tufafi da kayan kwalliya da kuke sai musu hasara kuke ba kun tiyar bane ba dan saboda jin dadin zaman rayuwar aure sai Ubangiji ya mai muku gurbinsa insha Allah wa ma anfaqtum min shay'in kowane irin abu komin kankantarsa daidai da baki daidai da hoda ko gardan ko da gira komin kankantar abu in kuka tiyar fa huwa yukhlifuhu Allah zai mai gurbinsa da wannan an gane ko to wadannan ayoyi duk suna nuna wajibcin tiyarwa ga mutumin da yake da iyali sai tiyar wannan mutum zai yi ta daidai wa daidai kar ya dauko abin da yafi karfin sa kuma yaji tsoron Allah kar ya kauro duk mutumin da yake da hali sai ya yi wa iyalansa kauro bai kyauta ba mun faɗa a makon da ya wuce cewa baya cikin ibadar rahman din da ake yaban su dai ibadar rahman an yi bayani cewa wannan zai ne idan an faqo lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawama kar ka daukawa kanka sama da kima sannan kuma kar ka yi kauro lam yusrifu wa lam yaqturu ba ta wuce gona da iri ba ta na fasaranci sannan kuma ba ta kwallo tsayawa suke tsaka-tsakiya shi yasa a waccan ayar da aka ce a wa man qudira alaihi rizqu fa yunfiqu ma ata wallahu sai aka ce la yukallifu Allahu nafsan illa ma ata amma fa Allah ba ya dora wa ya ce abin da zaka iya iya abin da zaka iya shi ne zaka yi an gane ko wa an abi huraira radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك رواه مسلم وناديتي أنك أبوك أبو هريرة الله تكاري تابريش يتي من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي دينار أنفقته في سبيل الله wannan dinari ne ka tiyar da shi fi sabilillahi wajen ɗaukaka kalmar Allah jihadi kenan wa dinarun anfaqtahu fi raqaba wannan kuma wani dinari ne da ka tiyar da shi wajen yantar da bawa ka sayi bawa ka yantar da neman lada wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin da dinarun da kai sadaka da shi ga mabukaci wa dinarun anfaqtahu ala ahli da dinarin da ka tiyar da shi ala ahalik ga iyalinka idan ce ahal da mace da yaya duk suna ciki a'azamuha ajra mafi girman waɗannan dinarori ta fuskar lada allazi anfaqtahu ala ahalik wanda ka tiyar da shi ga iyalinka an gane ko mafi girman su wanda ka tiyar da shi ga iyalinka kaga fa ga dukiya da kake bil jihadi fi sabilillah ga wadda ka kashe don yantar da bawa mamuni ga wadda ka kashe don sadaka ga miskini mabukaci ga wadda ka kashe ga iyalinka aka ce mafi girman ladan shine wanne wanda ka tarbi ga iyalinka malamai suke cewa siyar da dinari a nan dangane da jihadi ga wanda jihadin bai zama wajibi a kansa ba. Kun san shi jihadi na musulunci yakan zama fardu, yakan zama al-fardu al-kifaya, yakan zama fardu ayn. Fardu al-kifaya yayin da aka samu wani adadi na sojojin musulunci wanda su kadai sun isa su lallasa kafirai, to baka cewa dole ne sai kowa daga cikin ɗaiɗaiku wani adadi ya karu. Kamar misali, kafirai sun kawo mana farmaki gare mu, adadin da za su iya lallasa su mayar da martani mutum 1000, sai aka samu 5000 sun fita. Sauran da ke gida za ka ce kowa dole sai ya fita? Sauran da busulga sun fita ba, wannan nafila ce fitar su. Ina fata an fahimta. Amma samuwar wancan adadin da zai wadatar, wannan wajibi ne da yake kan kowa, in waɗansu suka tafi sun saukewa sauran. To kai da kake gida ɗin nan sai ka ga cewa duk da ba za ka je ba za ka ƙara da kuɗi, dan dai sojojin na musulmi ɗin su ƙara yawa ɗin dai. To wannan da za ka yi, wato ya zo mai kenan nafila ne. To da shi da abin da ka sayar ga iyalinka na iyalinka ya fi lada. Haka sadaka da za ka yi ta yau da gobe ba ta zakka ba. Da shi da abin da za ka sayar da iyalinka na sayar da iyalinka ya fi lada. Haka wato ainihin abin da za ka ‘yantar da bawa mummuni ba bakance kai ba, ba kafara kai ba, kai ne ka ga dama kawai kana so wane ya sami ‘yanci. To da shi da ka yi hakan da ka sayar da iyalinka ko ka lawata musu na iyalin naka ya fi lada. Ina fatan kun fahimta. Waɗansu malaman kuma sukan ce a dukkaninsu wajibi ne, to amma ko da duka idan za ka zaha masu wajibai, wajibai ne suka yi taimaka su da juna. Ga wajibin aljihadi fi sabilillah, ga wajibin ka ‘yanto ɗan uwanka daga ƙangin bauta, ga wajibin ciyar da miskinin daga shi ma za ka kashe shi ba kowa a wurin sai kai, ga wajibin kaza, dukkansu ba wajibai ba ne ba. To sai ya kasance abin da kake da shi a hannunka wanda za ka iya ɗaya ne daga cikin wajiban nan guda huɗu ba duka ba. To lokacin wanne yafi na iyalinka? Ina fata ku lokacin na iyalinka. Haka dai malamin sukan yi bayani a takaice dai wannan hadisi na nuna mana falalar ciyar da iyali. Rawahu Muslim, Imam Muslim ya rawaito shi. Wa Abi Abdullah wa yuqalu lahu Abu Abdurrahman Thawban ibn Bajjat ibn Bujdud mawla Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله رواه مسلم. وانا حديثي أنكر أولئك أبو عبد الله ودنسكم سنعتوا الكلية فإنكي أبو عبد الرحمن كو أن يسعباني كو كما أعيلا ديا أبيني da Abdullahi da Abdurrahman din, waɗansu su ce masa Abu Abdullah, waɗansu su ce masa Abu Abdurrahman. Wanda ya san Abdullahi sai ce Abu Abdullahi, wanda ya san Abdurrahman sai ce Abu Abdurrahman. Ana samun mutum ya samu alkunya guda biyu idan adadin ‘ya’yansu sun kai haka. Wannan mutum shi ne Thawban ibn Bujdud. An gane ko? Maula Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yantaccen bawa na manzon Allah. Asalinsa bawa ne, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saye shi. Ya ba shi ‘yanci, shi kuma ya fifita zama a gidan manzan Allah, yana yawa manzan Allah hidima har ƙarshen rayuwarsa. Mutum ne mai zakai mai kaifin hankali, da aka yi shahara da ruwaito hadisi masu tarin yawa daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. An gane ku? Thawbani yace manzan Allah ya ce afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajulu dinarun yunfiquhu ala iyalihi, fa girman wato dinarin da mutum zai ciyar shine dinarin da ya ciyar ga iyalinsa. Wa dinarun yunfiquhu ar-rajulu ala dabbatihi fi sabilillah, da dinarin da mutum zai ciyar wa dabbarsa wajen yaki, kamar mutum ya sayo doki ya turke shi yana kawo masa harawa da dusa da duk abin da dokin ke bukata don ya girma ya samu kuzari da karfi don ayi yaki, yayi hakan ne don saboda yaki fi sabilillah. To wannan ma yana da matukar falala. An bayyana ku, manzo Allah ya nuna falalar daura dabba da tanadan mata duk abin da take bukata don saboda koda za ta kama, koda jihadi zai kama, don ba a fafa gora a ranar tafiya. Tun kafin ranar tafiya ne ake fafe gora a hore shi, ranar tafiya sai dai a zuba mai kace ku sani ba dan Allah ruwa azuba mai lafi azuba kin domo kuma gagaya a hannu ko ba haka ba idan an jinwa ba sai za a dawa ja ba abin nufi ana son a yi tada da sun kafin ranar tada da kama da haka Allah madaukaki sarki cewa ya yi dole hummasafatun min kuwatin ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون الله توعد لهم قيموا ستانا دي سوكا فري ميزاكم ستانا دي ما استطعتم دعب نفسك من إيقوان تاندا من قوة نكربي قوة إلى النوع نكربي kuka samu damun ku yi wa kafirai tanadi to ku yi min quwwa ko wani irin karfi a wani hadisi manzo Allah ya ce ala innal quwwata ar-ramyu karfi da nake nufi manzo Allah ya ce ina nufin harbi abin nufi koda akwai karfi a waɗansu tanade to karfin da ke cikin harbi ya tsara sauran muhimmanci kaga anan gurin zaharat mu'jizatun nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'jizar annabi ta bayyana duk karfi da ake da shi yau karfin tuwo da da gora da sanda ko kuma na harbi makamai masu linzami da ake harbawa ai mutum yana daga cikin daki zai sarrafa su ya jefa wata roka da tafi ta kilomita 1,150 ta je ta sauka daidai inda aka sai ta sauka ta wannan menene harbi karfi ne karfi din a yau ala innal quwwata ar-ramyu dukkan kasar da yau ba ta da irin wannan makaman waɗanda za su kai farmaki daga nesa ba a kirga ta a matsayin ƙasa mai ƙarfi duk yawan jama'arta duk ƙarfinta duk ba a kirga ta a matsayin ƙasa mai ƙarfi da haka babu a fara ganin wai mu musulmi mun zama abin da za a ji tsoron mu ba har sai lokacin da Pakistan ta dan kirkiro makaman nukiliya nata a gasar da suke tsakaninta da India kaga turawa abin da suke ce masa Islamic bomb wai gaba ɗaya bomb ɗin musulunci ne ma ma'ana ba na Pakistan ba ne ita kadai tunda dai ita kadai ce cikin ƙasashen musulmi ta mallaki wannan ala kulli halin manzan Allah madaukakin sarki ce mansafatun min quwwa ku yi musu tanadin abin da duk kuka samu na karfi wa min ribatul khayr da kuma daurarrun dawaki dawaki da za ku daure su saboda ko ta kwana turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum da su dawakin ne za ku razanar da abokanan adawar Allah abokanan adawar ku kafirai ke wa akharina min dunihim akwai waɗansu suna nan a ɓoye su ma za ku razanar da su in kun yi tanadi la ta'lamunahum ba ku san su ba Ibn Jarir al-Tabari yace su ne al-kuffaru min al-jinn kafirai cikin aljannu in kun yi tanadi ku ɗan adam musulmai tsoro suke ji dan yace su ne akharina min dunihim waɗansu daban la ta'lamunahum wanda ku ba ku san su ba amma Ibn Kathir yace ba sa ba wani maganar aljannu tunda ba ce mai jihadi mu da aljannu ba ba ka ganin mutum ne na kawai jihadi ne ita abin da ake nufi munafikai munafikai wanda sun faje suna cikin ku tanadin da kuke haushi suke bi kuma firgita su kuke in ba ku yi tanadi ba dama duk asirin ku suna faɗa ka fare to in tanadin ku ya bunƙasa sai Allah ya jefa tsoro sanadiyan tanadin in ba ku da tanadi ko ba a jin tsoron ku kaga wannan ayar ba a aiki da ita dai a nan Najeriya mu dai musulmin Najeriya ba mu aiki da ita shi yasa aka raina mu in ba ka da tanadi dole a raina ka dole kai tanadi duk kowace fuska dan Allah ya tabbata da min quwwa wa min ribatil khayl kuma ce tarhibu nabiyyi adu wallahi wa aduwakum wa aqarni min dunihi la ta'lamuna Allah ya lamu wanda ba ku sani din nan ba ubangiji ta Allah yana sanar da su musulmi suna yin tanadi ba don su yi zalunci ba sai don su tabbatar da adalci a bankan Allah ba don su yi ta'addanci ba sai don su hana barna da fasadi a bankan Allah da ubangiji ce wala la dafullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard walakin allaha dhu fadlin ala alamin wala la dafullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la hudimat sawami'u wa bi'un wa salawat wa masajid yudhkaru bi ismillahi katira wa la yansuranna allahu man yansuru inna allaha la qawiyyun aziz ba dan allah na tayar da wadansu masu adalci ba so hana masu zalunci da fasadi ya gane kasa gaba daya masu fasadi masu barna ba sa dainawa sai in sun san ga waɗansu masu adalci su ma in suna takamar ƙarfi wannan masu adalci suna da ƙarfi in suka sai kai ku dina zalunci suka ki za su yi amfani da ƙarfin su ya su hana su to sai waɗannan tantance yin fasadi. Amma in sun zo suna da ƙarfin da za su ci zali, su yi kisa, su yi duk abin da za su yi ba wanda ya kusa yake musu komai, to da fasadi ya game duniya da faɗa. Dole sai an samu Allah waɗanda ya kare azzalumai ta hanyar kawo wa mummunai masu adalci. To amma mummunai masu adalci sai in suna da tanadin da yake na azzalumai za su fuskanci azzalumai da shi. Amma in azzalumai suna da tanadi ko kuma kun tsaya kuna zikiri a cikin masallaci da hailala da istighfari kaɗai, ba ku da tanadin komai, ba training, ba motsa jiki, ba tanadin makami, ba ku da mutane a soja da 'yan sanda da suka su shiga, in ma waɗansu ba su shiga ba sun zama soja a cikin gida, kowa ya zama soja ne tun daga sahu na ɗaya har sahu na ƙarshe, to sai a raina ku. Ina ba ta amfani. Don saboda haka musulmai na yin tsarin dini ba don ta'addanci ba, ba don mutum ya je fashi ba, ba don mutum ya je ƙona motar wani ba, ba don mutum ya ƙona gidan wani ba, amma don ya baiwa addininsa kariya, ya baiwa dukiyarsa kariya, ya baiwa 'yan uwansa musulmi kariya, ya kare alfarmar masallaci, ya kare alfarmar makarantar islamiyya. Da in ba haka ba sai azzalumi, sai wani kafiri, sai wani baƙin fir'auna ya zo ya ce kawai zai rusa maka masallaci, ko zai rusa maka makarantar islamiyya, ko zai ƙona gidanka, ko zai ƙona garinku ko ƙauyenku, haka kawai don siro da shi yana son ya yi alfasadi fil ard. To dole sai an samu zaratan mummunai waɗanda za su tsaya don hana zalunci a banga. Don haka ciyar da dukiya domin tare da abin da ya shafi jihadi fi sabilillahi tana da matukar amfani. Dinarun yunfiquhu ar-rajulu ala dabbatihi fi sabilillah. Na uku, wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah, da dinarun da mutum zai ciyar ga sahabbansa, abokanansa fi sabilillahi wajen yaki. Za a tafi jihadi bayan ka tanadi makaminka, ka tanadi abin guzuri, ga wani kuma soja har soja amma ba ya da makami, sai ka tanadi masa. Ko yana da makami ba ya da abin hawa, sai ka tanadi masa. Ko yana da abin hawa ba ya da guzurin da za a ci a can, sai ka tanadi masa. Wannan yana daga cikin mafi alherin dukiya da ɗan adam zai kashe a duniya. Ina ba ta amfani ta. Kun ga dai duk da haka anan din sai aka fara gabatar da dukiyar da mutum zai ciyar da wa iyalinsa, akan wanda zai ciyar da ita wajen sayan kayan fada ko kuma kayan tafiya idan jihadin musulunci ya tashi, ko kuma wanda zai ciyar da sojojin musulunci, duka da ciyar da iyali an tsora shi ta fuskar falala akan waɗannan. Ina fata an rahita. Wato kun ga lamarin ma kuma ba ganganan al'amari bane ba. Babban al'amari ne mutuka kwarai da gaske. Lamarin ya yi mun bakalan al'amari bane akan. Wani hadisi Imam Muslim ya rawaito shi, wa an ummi Salama radiyallahu anha qalat qultu ya rasulullah hal li ajrun fi bani abi Salama an umfika alaihim wa lastu bi tarikatihim hakaza wa hakaza انما هم بني فقال نعم لك اجر ما انفقت عليهم متفق عليه ونادتي ان كربوس daga ummu salima Allah ya kare da a gareta
amin
kace manzo Allah hal li ajrun fi bani abi salama sai ina da lada dangane da lamarin ƴaƴan baban salma ƴaƴan ta kenan wanda mijinta ya mutu ya bar su sai ina da lada an umfika alaihim in ciyar da dukiya a kansu in ciyar da su ni uwace cewa ba a kaina take ba akan uba take ko wakilin uba to yanzu babu uban ko kuma gashi ina da hali ni kaina da na iya yin wani abu in biya wa ɗaya kuɗin makaranta na iya yin wani abu in yi musu tufafi na iya yin wani abu abinci da sauran wani abin da suke bukata na larurar rayuwa shin idan na yi wannan ina da lada Ummu Salma take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace walattu bi tarikatihim hakaza wa hakaza ni kan bazan taba kyale su haka haka ba abinda kuke nufi haka haka wadansu su yi nan suna bara wadansu su yi nan suna bara kace ni bazan bar su yi wannan suna mika hannu suna roƙon mutane bazan bar su yi wannan ba shine walattu bi tarikatihim hakaza wa hakaza innama hum baniya sanfa ƴaƴana ne su in nufi yadda ƴaƴana na fiki na ina da ladan za a bani tare da cewa ciyar wannan ba wajibi bace akai na akan uba take ko wakilin uba fa kana sai manzo Allah ce na'am laki ajru ma anfaqti alayhi eh kina da ladan abin da kike ciyar akan su wato wannan hadisi in mun hada da nusus din da suka gabace shi za mu fita da sakamakon cewa asalin ciyar da ƴaƴa akan wa take
uba
akan uba ko wakilin uba idan uba baya nan wanda ko kaninsa shine zai ciyar da ƴaƴan ko duka wani dangi makusanci. To duk da haka idan uwa tana da hali in ta ciyar da ƴaƴanta tana da lada ko ba su? Tana da lada ke. Kaga yana da kyau kada mata su rinka jin ƙyashi yayin da suke da hali sama da na mazajensu. Ko kuma wata matar ba wai hali take da shi sama da namijinta ba, tana da zuciya da ƙarfin hali sama da namiji. Kaga miji bai damu da ƴaƴan ba, amma idan za ta kai goro ta kai mari wajen samu musu abinda za ta biya musu kudin makaranta ta islamiya ko ta boko ko tufafi ko canja musu dan kwali ko yari ko menene, duk za ka ga su matan suna wannan kokarin. Wata suna sana'ar abin nan sayar da maki, gijiri, daddawa, kuka ga makwabta, wata zo barodo, wata ma kitso suke yi, wata ta yi kaza, wata ta yi kaza don kuma daga ta gyara rayuwar ƴaƴanta. To muna mata albisir da hadisin Ummu Salma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na'am laki ajru ma anfaqti alayhi, eh kina da ladan abin da kike kashe wa ƴaƴan nan, ko da taro ne, ko da sisi ne, ko da fituka ne, kina da ladan abin da kike ciyar akan ƴaƴanki sawa'un wajen abinci ko sutura ko kudin makaranta. Na'am laki ajru ma anfaqti alayhi, haka manzon Allah ya ce muttafaqun alayhi, hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito. Ashe anan matan da suke da wannan kokari, to lalle muna musu albisir da wannan hadisi cewa lalle manzo Allah ya nuna suna da hada. An gane ku? Amma asalin abun ba wajibi bane akan su. Kar ki dauka tunda ba wajibi bane akan ki bari shi uba ne zai yi, kila ba ya da halin yi, wani uban kila kuma yana da halin yi amma ba ya da zuciya. Ba ya da zuciya yanzu dama akan samu waɗansu iyayen haka. Mun sha fama da waɗansu yara a makaranta wani lokaci, idan an kore su an ce ba su biya kuɗin makaranta ba har sai uba ya zo, wallahi uban ba zai taɓa zuwa ba sai dai uwa ce zaka. To kaga anan gurin in banda ma tsutsanci na mutum, ya za ka turo matar ka ita ta je ta bi kadin makarantar ƴaƴanka? Sai ka sauke irin zuciya mutane suke da ita. Akwai yaran da zaka dauke shi a makaranta tun ranar farko ba za ka ƙara ganin mahaifinsa ba. Duk wani abin da ya shafe shi uniform uwa ce zaka yi, waye ko kan kanwa uwa ko uwa. Wato kaga nan mutum ya bayyi a hakkin ɗansa ke nan, ba kuma gatar da za ka wa ɗanka a duniya sama da ka ba shi ilimi mai amfani. Ilimi mai amfani ya fi ka tara masa dukiya. Ka iya tara masa dukiya in ba ya da ilimi ya tattara abokanansa a cinye ta cikin dare ɗaya a lalata ta da hasararka, amma in ka ba shi ilimi ka mutu ka bar shi ba ko kuma daga bayan shi kuma ya arziki da Ubangiji da ala alfa. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي قدمناه في أول الكتاب في باب النية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. متفق عليه. وعن حديث أنكر بودك سعد بن أبي وقاص الله تقال الدابريسي في حديثه الطويل cikin hadisinsa wanda yake mai tsawo allazi qaddamnahu fi awwalil kitab, wanda mun gabatar da shi a farkon wannan littafi a farkon babi, fi babin niyyati a babin niyya, anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala la, cikin hadisin akwai gabar da ke nuna manzon Allah ya ce da Sa'ad wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajha Allah, lalle kai Sa'ad lan tunfiqa nafaqatan ba za ka ciyar da wata ciyarwa ba, sawa'un ciyar da mata ne, ciyar da ɗanka ne, mahaifi ne, wane kane ne, tabtagi biha wajha Allah, kana neman yardan Allah da wannan ciyarwar, illa uzurta biha face sai an baka lada game da hatta ma taj'alu fi imra'atik, har abin da zaka sa a bakin matarka sai an baka lada game da kaga. Da manzo Allah ka masa makura matukar za ka kashe kuɗi ka ciyar da wani bawan Allah sai Allah ya baka lada? Kai ba dan ladar ba, matukar za ka kashe kuɗi ka ciyar da wani, matuƙa za ka kashe kuɗi da dukkan wani abin halitta. Ka kashe kuɗi ka ciyar da ɗanka, matarka, mahaifinka, wanda ƙaninka, wani talaka, ibnu sabil, gajiyayye, malaki, ka kashe kuɗi ka saiwa dabbobinka abinci, shi kanshi kana da lada. Dabbobinka ka ciyar da su, shi kanshi kana da lada. Don me ya amfani kai kiwo duka in ba za ka ciyar da su ba? Shi kiwo yana cikin abu mai albarka, domin duk mai kiwo yana taimakawa wajen bunƙasa ƙasa da nama, wadata ƙasa da nono, wadata ƙasa da taki, wadda ta kasa da fata, wanda wannan duk arziki ne, da nono, da nama, da taki, da fata, dukkan wannan arziki ne a kasa. Daidai da gashin da ke jikin tumaki, wato ainihin dukkan su wannan abin ne a arziki ne, domin ana sarrafa ta hanyoyi daban-daban. Ina fata an fahimta. Me kuke? Kashimari 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 idan aka ce nama sai yanku da cikin gobe sai an ware ku daban. Ya ce shi ne ya ce shi ne ya ce dangara ne ala kullu halin da kiyo yana daga cikin abubuwa masu albarka, kuma yana daga cikin abubuwa da musulunci ya zama da mutane su rinka yi, kamar yadda noma yana daga cikin abubuwa masu albarka, kuma yana daga cikin abubuwa da musulunci ya zama da mutane su rinka yi. Ɗaiɗaikun mutane da gwamnatoci namu na musulmi, inda za mu dogara da waɗannan sana'o'in guda biyu, Allah ya ba mu yankin da waɗannan ababe za su yi albarka da noma da kiwo, kuma su kaɗai sun isa zuwa mara arziki ko da ba mu bi, kuma su kaɗai sun isa sa yanzu gwamnatocin mu su kashe kuɗi a kansu, ko ba wai kawai a ware kuɗi miliyan kaza wanda za a karanta a talabijin da rediyo ba, a'a nan gaske dukkan abin da za a yi ana son a haɓaka noma, sai a nemi ƙwararru ta fuskar noma din kasar a jarraba a ga wani iri za a sa masa ta amfana, me za a shuka, ina za a shuka auduga, ina za a shuka masara, ina za a shuka rake, ina za a shuka gero, dawa, masara, shinkafa, alkama da sauransu, wani yanki na kasa ko ina a sa ƙwararru su karanto su bayar da bayani, a nemo irin a gida ko a waje, gwamnati ta zure ido ta daida kanta an kada ya ce rike to amma babu roba da wannan, saboda kawai ana babu kaso daga gurbin tarayya da kudin man fetur wanda bayar tabbas daga ranar da tun Najeriya ta rabu biyu, shikenan wannan kudin ya riga ya tsaya, kuma nan kasa mai muka yi tanadi babu. Allah ya rufa mu da tsira. Wallahi in mutum ya san ya kamata, kuma yana so a yi ya kamata, kamar yadda na faɗa muku nan ko, sai Ubangiji ya kawo ka Najeriya ya ajiye ka, to ya so ya jarrabe ka ne. Ka san ya kamata, kuma kana son a yi ya kamata. Sai aka ajiye ka a Najeriya, to Allah ya so ya jarrabe ka, ya buluwa kuma yi kuma a sauran amma. Amma idan baka san ya kamata ba, ruwanka ba abin da zai rabe ka, ko ka san ya kamata amma ba ruwanka kar ma a yi ta, shikenan ba ruwanka. Amma ka san ya kamata, kuma kana so a yi ya kamata, a ajiye ka a nan, jarraba ce daga Ubangiji ta Allah, sai daga yaƙuri kawai. Ma asabu min musibatin illa bi idhnillah. Daban-daban ne wancan daban wanda ka faɗa kuma daban. Wa ana bi mas'udin al-badri radiyallahu anhu anan nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fa hiya lahu sadaqa. Wa an abi mas'udin al-badri an kafar da Abu Mas'ud al-Badri radiyallahu anhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi, idan mutum ya siyar da iyalinsa nafaqatan wata siyarwa ko wata iri ce, yahtasibuha ya zanto yana neman ladan wannan siyarwa din wurin Allah, fa hiya lahu sadaqa, to wannan siyarwa za ta zama masa sadaqa. Kaga a nan gurin duk da cewa siyar da iyali yana da farada, akwai bukatar lokacin da za ka yi ka yi mai ka kulla niyya, don ya ce yahtasibuha ya kulla niyyar yana son samun lada, daidai da harawa ko dusa ka sayo wa ragonka ka ajiye da nufin kana nufin samun lada, domin inna mal amalu binniyat, to sai wannan abin ya zama kamar sadaka, ka bayar kana da lada a wurin Allah, kun ga inda niyya ke da muhimmanci. Muttafaqun alayhi. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu anhu ma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, manzon Allah tsira da amincin Allah su kare tabbata gare shi da iyalan gidansa, yace kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqut, kafa bil mar'i isman, ya ishi mutum zunubi da laifi, an yi zai yi aman ya ko ya tozalta wanda yake siyarwa, dukan wanda yake dole ne ka siyar da shi, wannan wani ɗan ɗan adam ne ko dabba ne, in dai wajibin ka da siyar da shi sai baka siyar da shi ba, to wannan ya ishe ka ne mahaifinka wanda yake wajibi ne ka siyar da shi, don gashi ya gajiya sai ka kyale shi yana cikin halin ganka na kayi ɗakin sana yoyo a can cikin loko, kai kuma kana ziyara ka zaman ka ba abin da muka zaɓa, ana son yin hunturu baya da bargon da zai lulluɓe shi, ana cikin tsananin zafi yana cikin wani ɗaki mai ɗan ƙaramin windo daga sama wanda ba ya da amfani sai dai baka hasken rana din da rana ne, amma dai ba dai iskan da zaka saka ka more ba. Kai kuma ba ruwanka, kana gida mai alfarma, ka shiga ba abin da ya tafi daga mahaifinka. Wannan ba tozuntarwa ba kenan. Ka ci mai kyau, ka tsaura mai kyau, mahaifinka ka kyalace haka, mahaifinka ka kyalace haka. Kila kai kana birni, ita tana ƙauye. Babu ruwanka da su sai a shekara ka ji sau ɗaya barka da ƙaramar sallah. Kuma in ka je ba ka iya yini a garin za ka dawo, awa biyu ka dawo. Wannan ba ya zama tozuntarwa da wulaƙantarwa. Gababil mar'i isman, ya isi mutum girman laifi an yi zayya a manya ko ya tozaltar da wanda dole ne ta yadda. Ko matarka kana da hali kai ki ciyar da ita, ko ƴaƴanka kana da hali kai ki ciyar da su. Kasa akwai mawadata, mawadata ga shi mawadata ne a nan garin wanda abincinsu da ba abincin ƴaƴansu da ba. Shi dama daga falansa da tsakinsa da ɗan wurin karɓan bakinsa yana da kitchensa a nan gurin da kukun da yake dafa masa abinci. Su kuma can gida su hajiya da yara za a musu tuwon masara mai kuka irin gabza ɗin nan duka kamu. Shi kuma a nan gurin a yi masa duk abin da ya kamata, kuma ya gayyato abokanansa don ya burge su. Wallahi akwai manya-manyan mawadata a nan garin haka take. Sai gayyato abokanansa don ya burge su, ga kaji, ga kilishi, ga balangu, ga wane ne, a zo a zauna a baje. Kuma can wurin gida ana kai irin cikar kamu sun nan gabza. Wallahi irin kamar abincin gidan yari. Haka za a haɗa can wurin. ‘Ya’yansa ne za su rinka yi wa kuku fadanci don saboda idan su ba fasa sun rage kukun ya ɗan san musu wani abu. Wannan wani irin kidamanci ne, wani irin rashin sanin ya kamata. ‘Ya’yanka kai a zo a zauna cikin gidan da ke da ‘ya’yanka a ci ba ya fi maka ba ne. Hadithun sahihun rawahu Abu Dawud wa ghayruhu wa rawahu Muslimun fi sahihihi bi ma'anahu. Muslim ya rawaito wannan hadisi ta fuskar ma'ana. Qala sai kafa bil mar'i isman, ya isi mutum laifi an yahbisa amman yamliku kutahu, ya riƙewa wanda ya zama wanda yake mallakar ciyar da shi, ya riƙe abin da zai ciyar da shi din bai bashi ba, ya hana shi wanda ya isi mutum laifi. Wa an abi hurairata radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala. An karɓo daga Abu Huraira, Allah ya kare da a gare shi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce, ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilani fa yaqulu ahaduhuma allahumma a'ti mumtikan khalafa wa yaqulu al-akhar allahumma a'ti mumtikan talafa. Muttafaqun alayhi. Wannan hadisi an karɓo daga Abu Huraira, Allah ya kare da a gare shi. Manzala sun sace, ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi, babu wani yini da bayi ke wayar gari cikinsa, illa malakani yanzilani, face sai mala'iku guda biyu suna sauka daga sama. Fa yaqulu ahaduhuma, ɗaya daga cikin mala'ikun zai ce, allahumma a'ti mumtikan khalafa, ya Allah dan mai ciyarwa ka maye mata gurbi. Ciyarwa kowace iri, da halal ta wajibi ta mustahabi, duk mai ciyarwa ciyar da iyalinsa daidai, ciyar da makwabcinsa da ya kasa, duk mai ciyarwa, ciyarwa ta wajibi, ciyarwa ta nafila, ya Allah ka maye masa gurbinsa. Shi ne allahumma a'ti mumtikan khalafa, dan Allah da ka biya wa wani malami kujeran maka ya je ya yi umara, ya roƙi Allah a Ka'aba da kuma wani mala'ika da ya sauka daga sama ya saukaye maka addu'a, wata addu'a kake sa ran karɓa ta mala'ika ba. Kowa ya da wannan, wallahi ni zai iya rantsuwa addu'ar mala'ika ta fitar limamin Kano, ta fitar limamin Makka, ta fitar limamin Madina, ta fitar limamin Abuja, ta fitar limamin Gadan Kaya. Wallahi bakarace na san kai ko, wallahi na tabbatar addu'ar mala'ika ta fi wannan. Dan Allah sai la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun yusabbihuna al-layla wan nahar la yaftununa. Bayi ne nagari ibadun mukramun, ababan karramawa wajen Allah. To wancan ka biya masa kujeran maka, ko ni ka ba kujeran maka ko kujeran umara, na je dai in yi maka addu'a. Wannan kuma miskini ka tiyar fi sabilillahi, makwabcinka ya gajiya ka taimaka masa, abinci, fitura, kuɗin makarantar ‘ya’yanka, misali mai gadinka, yarin gidanka an yi masa haihuwa, ka tallafa masa, ka taimaka masa, da ka tiyar da shi ba, mala'ikan da ya sauka da shi, allahumma a'ti mumtikan khalafa. Amma dan ka tura da na je umara in yi maka addu'a, ba lallai ba ne Allah ya karɓa. ko ba lalle bane yi maka addu'a wallahi duk malaman da kuke tura suna da barako ne ba abin da zai maka addu'a shi kansa yake suna haka kuke amma jahilci ne sai sai ya dauka sai an je wato kamar Allah ma nuna nan maka ne in ba maka aka kira yi ba daga nan baya ji sai an matsa can kusa kusa sai da zai ji jahilci ne wannan wallahi jahilci ne zuwa aure mutane a tafi umara a tafi aiki na zuwa jiya wani addu'a da sauransu duk wanda ya ba mai ta kujera ce wai in je in yi masa addu'a zan ce a ni ba zan ce ba kuma idan na je ba zan yi maka ba dan na tabbatar ya taba sunan manzon Allah ko mutane da dama da muka yi su wani ne ba kujera kuma ra mala ana zuwa goma karshe kuma baka je bane ce ba ni da duk idan an kasa da wannan kudin kujerar da ticket da waye da waye naira 50 nawa ne cikin nawa na wannan kudin mafi karancin umara a rahar umara shi ne 200 na ce tuwa ba ni 50 na yaƙi 100 da ba ita a yi zaba ma'ana yana kyakin ya ba ka karfin karu sai dai ya kashe masu kake tun daga niyyar ba sai dai ya kashe masu amma ya ba ka su yi haka a kirga haka yadda daga dunan suka yi motsi ka ji motsi ba ka yi sama amma zai kashe masu wannan kone wanda ya kashe masu ya kamata yanguwa mu gane shi Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana bukatar kai bawa ka bi tsarin da ya yi sai ya ansa maka addu'a tsarin ya ce a kiraye shi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb dan shi ba ku santi ne yace hudu'uni astajib lakum ku roke ni in ansa muku ku kira ni in ansa muku haka fa yace kai tsaye ba tare da wata wasuda a tsakiya ba me yasa sai ka sa malam wani a tsakiya wai sai kai ta wasli da wani a tsakiya ud'uni astajib lakum shi bai sai kai ta wasli da kowane malami ba bai sai sai in malam wani bane ba ko shehu wani ko wani wali wani sai dai kawai zai kira ni a cewa ku kira ni in ansa muku kuma yace wai za ka laka ibadi anni fa inni qareeb ibadi din nan kana cikin ko baka cikin yace to yana kusa sai kuma ta ujibu da'awata da'i idza da'ani ina ansa kira mai kira da zaran ya kiraye ni ba sai ya tura wani yaji ba ko wani shi da kansa ya kiraye ni Allah na jin kowane yare a duniya shi ya halitta yaran da masu yara inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lidda'i yaji duk abin da ka faɗa yaji ba sai ka tura wani ba ko ba sai rubi ne sai kai da ladan wallahi ko abin da kace wallahi malamai suna tantar mutane wallahi wallahi rashin su faɗa mutane gaskiya din nan har kawai dan kara wani kuma ya san gaskiya ce shi ba zai iya faɗa sai ce to ai duk ba a faɗa yanzu idan ka faɗa sai a sane ka sai to me amfanin ba a faɗa ka fara faɗa wannan in baka fara faɗa ba zai faɗa gashi manzon Allah yana nufin ma min yawmin yusdulu fihi al-ibadu fihi illa malakani yanzulani malaika zai sauka yace Allahumma a'ti munfiqan khalafa ya Allah mai ciyarwa Allah ka mai masa gurbi da abin da ya ciyar wa yaqulu al-akhar dai daga cikin malaikun yace Allahumma a'ti munfiqan talafa ya Allah duk wani mai kamewa munfiqan kenan duk wani kankanin kamodo a'ti munfiqan talafa duk mai kamewa ya Allah ka gadar masa da hasara talaf kenan hasara duk maroci duk wanda yana da shi ke kyautata bakotansa duk wanda yana da shi ke kyautata iyayensa ƴaƴansa duk wanda yana da shi ke kyautata yaran gidansa yace ya Allah duk mai kamewa Allah ka gadar masa da hasara akwai sai ga hasara tana sama wallahi yau wannan suna bukatar wadan shigalin da bai wuce naira 10,000 ko naira 20,000 ka yi ki musu dan tsabar rowa sai Allah doro maka hasara 200,000,300,000 miliyan ko babu lada
wallahi
muttafaqun alayhi wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito wa anhu an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa anhu kuma dai daga sahabin da ya gabata baya shine Abu Huraira an nabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah tsira da mutum Allah su kare tabbata gare shi da iyalan gidansa kana yace al yadul ulya khairun min al yadi sufla hannun da yake sama shine mafi alkhairi saboda hannun da ke kasa kaga hannun da ke sama shine mai bayarwa kenan, hannun da ke kasa kuma shine mai karba kenan. Wabda bi man ta'ul, ka fara da wanda ya zama wajibi ciyar da shi gare ka, kamar ɗanka, matarka, iyayenka, kafin kowa. Wa khairu sadaqati ma kana an zahari kenan, mafi alherin sadaka wadda aka yi ta bayan an wadata. Abin nufi, abinda ka samu wanda shi kadai ne da kake da shi kuma kana jin yunwa ka ce zaka bayar da shi, wannan ba ita ce sadaka ba. A'a, abin da ya dori kan bukatar ka ka bayar, to shine mafi alheri. An gane ko? Dan kanka tozartar da kanka. Wa man yasta'fif yu'iffahu Allah, dukkan wanda ya nemi kame kai, ya koyawa kansa kame kai, to Allah zai bashi sifa ta masu kame kai. Da baka koya ba sai ka iya, da kai makwadaici ne, mai zalama ne, maroki ne, duk wanda gani sai kai masa maula, sai ka kai kukanka, sai ka ji an ce ba kyau, sai ka fara koyawa kanka, zuciyar ka ta ce je ka sai ka tuna, wanda Allah ce a kame, sai ka ɗan kame ka gimsu. To da haka sai Allah ya mayar da abin ya zama ita ce ma siffar ka tabbatacciya. Nan ga uba sai ka yi kakalanta, uba sai ka jawo ta da ƙarfi ba, ta riga ta zama siffa lazima ta kalla. Wa man yastaghni, dukkan wanda ya nemi wadatuwa, yughnihi Allah, Allah zai wadatar da shi. Da baka da wadatar da shi, duk abin da aka wuce da shi ka zara ido, wanda ya wuce din ka zara ido, kowa kana son ya baka, sai daga baya sai kake ta koya kan ka wadatar da shi. Baka da shi, amma mutane ba sa gane baka da shi, illa nadira, sai na kusur ka, kana kokarin koyewa, to sai Allah ya mayar da wadatar zuci din ta zama siffa ta ka tabbatacce. Wanda kuma manzo Allah da ma ya ce al-ghina ginan nafs wal faqr faqrun nafs. Wadata ba wai wadata kudi ba ce, ba wadata, wadata zuci ita ce wadata. Talauci ba wai talaucin rashin kudi ba ne, talauci talaucin zuci shi ne talauci. Kada mutum ga kudin amma zuciya ta zama talakan zuciya, bai zauna ba, bai huta ba, a tsaye a tafi da daddaka ka ko ina, bai ci mai kyau ba, bai sha mai kyau ba, bai hau mai kyau ba, bai zauna gida mai kyau ba, iyalinsa ba su huta ba, kullum abani abani zalama yana. Dukkan wanda ya buɗe wa kansa kofar roƙo, sai Allah ya buɗe masa kofar talauci. Haka manzon Allah ya ce, duk wanda ya buɗe wa kansa kofar maula, sai Allah ya buɗe masa kofar talauci. Manzon Allah ya ce sai mutum ya zama a wani hadisi ce, kallazi ya akulu wala yashba, kamar wanda yake ta ci baya koci. Haka za a ce wannan din ya baka, wancan ya baka, wannan ya baka, ko ba mutunci mutane duk sun raina ka kuma kai ba kaura su ba. Ina fata muku, saboda haka yana da kyau dan adam ya kare mutuncinsa, ya tsare mutuncinsa, ka yi sana'ar ka ko mai mulakancin ta ko mai kaskancin ta idan ka kaudata da abin da Ubangiji ta Allah ya baka, ka roke shi ya ƙara maka cikin falalarsa, ka daina roƙon mutane. In kai wannan, sai Ubangiji ta Allah ya baka mutunci. Manzo Allah sai baya son roƙo. In wani ya zarta haka ya baka dangane damarsa, manzo Allah ce karɓi, inna ma huwa rizqun sakahu Allahu ilayka, arziki ne Allah ya koro maka. Amma kai ka je ka yi zalama ka roƙa, wannan baya cikin mutunci, musamman wannan yana karya mutuncin ɗan adam, musamman kuma in ya zanto malami ne ko mai koyarwa ne ko mai wa'azi ne ko wani irin nau'in wa'azi, matukar zai buɗe a kansa kofar roƙo da fadanci ko a wurin masu mulki ko a wurin attajirai, to sai ya wulakanta a gaban baya da kima ko ta sisin kofa. Amma idan ya kare mutuncin kansa, to sai ya zato ya kurjini a idan. Ina faɗin wannan musamman ga malamai, saboda koyaya idan laifi ya shafi malami ya fi zama abin tattaunawa cikin gari sama da abin da bai shafi malami ba. Kuma tabbas inda malamai galibi duk abin da suke numfashinsu ne kawai ba a girgawa, amma takunka daga nan gurin idan ka yi kafin ka fita daga masallaci sai an girga taku nau'i, wani yana kallonka daga taho wandan ka ya wuce guyo ko wuce guyo ba, da wace kafa ka shiga, da wace kafa ka fita, da ka zo sa silifar ɗinka, wace kafa ka fara safa, komai ana maka hisabin shadidan ba kuma hisabin yasira ba. To shi yasa kuma kai sai ka ya fitin gobanka ka kiyaye iya abin da a mataki naka na takawa zai iya kiyayewa sai kake. Sai ga Allah ya taimake ka kan sauran, amma mutum ya shiga maula ya shiga roƙo, wallahi ya shiga roƙo, Allah ya tsare mu. Wa man yastaghni yughnihi Allah, dukkan wanda ya nemi wadatuwa Ubangiji Allah zai wadatar da shi. Babul infaqi mimma yuhibbu, wannan babin sharhi ne na babin da ya gabata, kuma a takaice yake, dan haka zamu shige shi. Babul infaqi mimma yuhibbu, babin da yake magana cewa dan adam zai ciyar ne daga abin da yake so. Wa minal jayyid, kuma zai ciyar da kyakkyawan abu. ma'ana idan za mun yi maganar ciyarwa da suwa zaka ciyar a baya, to kuma yanzu zaka ciyar daga wani irin abu zaka ciyar? Abinda zaka ciyar na farko ya zanto kai kanka kana sai shi, karka bayar da abinda baka so ga wani. Na biyu ya zanto abu ne kyakkyawa ba lalatacce ba, abu ne wanda yake manta da salahiyar duhu, a amfani da shi bai riga ya zama ya wuce ba. An gane ku? قال الله تعالى لن تنازل البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وبنجدت لن تنالوا البر بعضاك تقداتي وعد أيكن طاعة أكيكن أيكن طاعة حتى تنفقوا حتى كنتير مما تحبون دقائلن أبنك جسو waɗansu malaman suka fassara albir da cewa shi ne aljanna, waɗansu suka fassara albir cewa al'amalus salih. Idan mun ce albir shi ne aljanna, lan tanalul birra ba za ku taɓa dacewa da shiga gidan aljanna ba, hatta tunfiqu har sai kun ciyar, mimma tuhibbun daga irin abin da kuke so. Idan mun ce al'amalus salih, ma'ana yana daga cikin manyan ayyuka nagari ciyarwa daga irin abin da kuke so. Wa qala ta'ala, Allah madaukaki ya ce يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون التي يا أيها الذين آمنوا يا ودن دسقي إيماني أنفقوا من طيبات ما كسبتم كتير دقا مفي دائم مفي كاو ما كسبتم أبنك كتارا طيبات دائم أبنك كتارا ومما أخرجنا لكم من الأرض kuma ku ciyar daga abin da muka fito muku shi daga cikin ƙasa, wato kayan abinci ko kayan marmari. Wala tayammamul khabitha, kada ku nufaci al-khabitha, lalataccen abu wanda ya lalace ya rufe ko baya da amfani, min hutum fiqun, ku sai daga gare shi ne za ku ciyar, ku bayar da mai kyau. Lokacin da za ku ciyar ku bayar da mai kyau. Idan tufafi ne, lokacin da kake jin daɗin sa su kana fitowa kana ado da su, sai ka bayar da su a wannan lokacin, tunda kai kana da halin ɗinka wuri wani shi ma ya sa, to wannan ya fi girman lada sama da ce sai in riga ta mutu daga gowar hannun dama, ta mutu daga gowar hannun hagu, ta mutu daga nan gurin, to kuma daga lokacin mutum zai bayar. Kai ma abin da inda wani zai baka irinsa sai ka zage shi, to kai dan me za ka ba wani shi? In abinci ne tun yana lafiyarsa sai mutum ya bayar. In gero za ka bayar na azumi, sai ka je kasuwa da kanka, kar ka tura ɗan aiki. Ka je kasuwa da kanka a duba gero mai kyau, kowanne a duba buhunsa a fito maka da shi gero ne mai kyau, sai ka ɗauko shi za ka biya wa mutane. In shinkafa ce haka, in alkama ce haka, in atamfa ce, in yadi ne, duk abin da za ka bayar da mai kyau. Yusuf da dama in su za su bayar da geron azumi, sai su kuɗi irin geron nan da ya wajen shekara goma, yan jari hujja sun tara sun ajiye suna neman ya tsada, sai a tsaye sai a zo a bayar. Sai mutum ya zo ya buɗe gero zai fara kunu da shi, kawai sai da gero a lalace ya zama taki daga ciki. Ya zama taki daga ciki. To irin wannan kai dan Allah in wani ya aiko maka da shi ya ce ga shi ka ciyar da iyalinka, za ka ji daɗi? To shi ne kuma za ka ba wani ciyar da iyalinsa? Abin da in wani ya aiko ce sai ka ci sha za ka ya kawo maka fauzin gidanka, kai kuma shi za ka ga wani? Ku ciyar daga daddaɗan abin da muka kawo. In tufafi ne kyakkyawan, in abinci ne kyakkyawan, ko meye daga kyakkyawan, wani lokacin da ka ciyarwa kaiwa shi talakan kaiwa ko kanka?
Kansa.
Kanka kaiwa ko ba talaka ba kaiwa ba. Don ka kike buƙatar lada a wajen Ubangiji da Allah. To ka bayar da lalatacce, idan Allah zai baka sakamako kai ma sai baka me? Lalatacce kenan. To kuma in ka bayar da kyakkyawa, sai Allah maka sakamako da kyakkyawa. Bai na kallon talakan cewa kai wannan bai kai martaba ya ci shinkafa irin wannan ba. A ji a so kowace iri ce. Wani ma ya sama ban karyawa ne, haka wani zai ce bai, wani ma ya sama ban karyawa ne. Sai a sai kowane nan ba lalatacce shi ko talaka ba mu Allah. Sai a bashi. To ba talakan za ka kalla ba, kai kana ganin ba shi da kima, shi yana da kima a wajen Allah in mummuni. Mun karanta hadisansu a baya. Kai ka fara kallon kanka, kanka ne kake wadata. Aljanna ce kake so ka saya da rubabban gero. Aljanna horo ido ce kake ba ta sadakinta da rubabban gero. A nan duniya in za ka auri ɗan gidan wani sarki, ka ko ɗan hakimi za ka aura yaya, za ka ba da rubabban gero shi da sadakinta? Amma horo ido ce fihinna khairatul hisan. Lam yatmisunna insun qablahum wala jan.
wanda aka ce ka'annahun al-yaqut wal marjan qasirat al-tarf lam yatmasuhunna insun qablahum wala jinn wadannan kuma shine sai ka bar da baban gero kuma kana so shi kina aljanna kake san wallahi kai ma ka san da wata ka kaje kan geron ka sai mai kyau kai da kanka babu laifi kai ne a kasuwa a ranar abinda zaka bai wa talakawa ne da azumi kake dubu mai kyau mana ne babu laifi ka wuni a wajen yan atamfa dan karka je ka kawo atamfan mara kyau ai ta bude kuma ku sharadi da mutum duk atamfan da aka bude bakin suna dawo mai saboda aljanna kake so wa kanka to duk abinda zaka ciyar to ya kasance yana daga cikin abinda kai kake so ne ubangiji yace wala ta yammamul khabisa minhu tunfiqun kar ku rufi al-khabisa lalatattin abu minhu daga cikin sa ne tunfiquna za ku ciyar cikon ayar walastum bi akhidhihi ko kanku ba za ku karbe shi ba da za a ba ku illa an tughmidu bihi sai kun rinsa ido sai in an matsa muku ala tilas in ba larura ba za ku karba ba wa'lamu anna allaha ghaniyyun hamid ku sani allah madaci ne ba ruwa da wannan lalatacciyar sadaka ta ku ba zai karba ba zai ba da lada ba dan shi madaci عن أنس رضي الله عنه قال كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وكان أهب أمواله إليه بيرها وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخلها ويشرب مما إن فيها طيب قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى أنزل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أهب مالي إلي بيرها وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وزخرها عند الله تعالى فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخل ذلك مال الرابح ذلك مال الرابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الله وإني أرى أن تجعلها في الأقربين أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أسأل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه متفق عليه وانا حديثي أنكر مودك عن السلام مالك الله شكار إبداء قريش يتي كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نفل أبو طلحة ياتسن شيء شين مبي يوم متانا مدينة أدوكيا تا دبيني دوكيا إتاتي الدبينو با واندي في شيء واسو وكان أحب أمواله إليه بيرها مفي كون توربيك رأسا إذن بيرها ودن سكت سونا ريجيني بيرها ودن سكت سونا غونر دي بيرها سونا غونر دي ودن ريجيك تنفذ غونر دي ببتب كيكيا ودن دبيري سننكم دن ريجي أجي وكانت مستقبلة للمسجد ونن غونر تاسي تنا دورة دمثلة من زن الله وكان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يدخلها من قال لا يكسنتي ina shiga cikin gonar wa yaslabu mimma in fiha tayyib yana shan wani daddadan ruwa dake cikin rijiyarta قال انا انزلت فلما نزلت هذه الايه لوكتن da wannan aya ta sauka lan tanal albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun قام ابو طلحه sai ابو طلحه ya tashi ila رسول الله صلى الله عليه وسلم bai zame ba sai wajen manzon Allah فقال يكي يا رسول الله يا من ذن الله إن الله تعالى أنزل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ألا يا سوكد لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرها كمن في كون توردوك ياتا أولينا إتتونا قونا تبيرها وإنها صدقة لله تعالى إتتونا الله ناسا تتزنتو صدقة دون الله أرجو برها إنا نيمان داتي وادا ساكما كنتا وذخرها دا أجيه اللادنتا عند الله تعالى أولن الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله نادنك أتأهننك مزا الله ميكات إن الله تي أميكا كافير سنسوا سكف سنتنتا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيما ذن الله قلت أمان شاء الله سبتك رسيسي بخل ذلك مال الواضح لفظ بخل دنون ما ماكن أبنده بيبا وأبنده ذلك مال الواضح والندوك ياتي ودتاي ريبا ذلك مال الواضح والندوك ياتي مريبا وقد سمعت ما قلت من ذا الله تنجى أبنك فتح وإني أرى أن تجعلها في الأقربين إن باك شاورا كجي كربا كددنج كما كسنجا فقال أبو طلحة في أبو طلحة يتي أفعل يا رسول الله ناجي زنجين أيكت حكا يا من ذا الله فقد سمها أبو طلحة في أقاربه في أبو طلحة يجي ربا ودنج كما كسنجا وبني أمه دائم بفلسة متفق عليه وأن حديثي Imam Bukhari da Muslim suka rubuta. Kaga fa inda ya fahimci ayar da kuma inda ya aiwatar da ita. Daga saukar ayar ya ga cewa to shikenan inda an ce ba za a samu sai mai sai dan kullu ce. Abin da ya fito cikin dukiya. Kamar a ce kamfanin da ya fi kowanne girma cikin kamfanoninka. Sai ka ce gaba ɗaya abin da wannan kamfanin da zai kawo na kuɗi na sashi don da'awa ta addinin Musulunci. A ɗauki malamai wanda suka iya Qur'ani, suka iya hadisi. Kuma suke ɗanjen harshen turanci a tura su kasar inyamurai su je su karantar da addini albashinsu daga wannan kamfani a ɗauki malamai wanda suka san Qur'ani da hadisi da kira'a a tura su garurrukan da maguzawa suka musulunta ba wanda zai karanta musu fatiha da za su yi sallah da ita duk malamin da yadda zai je zai zauna a can na yadda daga cikin wannan kamfani nawa za a rinka biyan shi 15,000 a wata 20,000 a wata kowane wata na lillahi. A ɗauki ka za a tura mai wa'azi ƙasar kaza, a ɗauki ka za a yi kaza, ko a ware dukkan wani maraya da ya ta'e kwana ya tashi a nan unguwar, to na ɗauki nauyin karatunsa da wannan kamfanin nawa. Dan Allah idan mutum ya wannan hasara ya yi, mutane nawa suke da kuɗin da za su wannan amma rabinsa ba za su. Kuma kanka kaiwa gata, kafin ka tana kaiwa maraya ko wani talaka kanka kaiwa sai dai in kaki ne kawai. Kuma manzo Allah ce dukiyar mutum, ribice ya tambaye sahabbai, wai cikinku. Wane ne wanda ya fi son dukiyar magajinsa sama da dukiyarsa? Ga jama'a ba za Allah, kowa daga cikinmu ya fi son dukiyarsa sama da dukiyar magajinsa. Sai ce ta dukiyarka ita ce wanda ka kashe, dukiyar magajinka wanda ka taskance a banki ba ta kama ce ba. To wace kamsu a ciki? In ka riga ka kashe to ta zama taka. Ko dai sadaka mabiya ko kuma ciyarwa ga iyali duk ga lada a ciki ko ciyar da mutum ne da shi gaza in kai tuskance fa daga lokacin da ka mutu daga wata magada ce ba ta ka bace manzo Allah ke tambaye sa bai cikin kowa ya kusan wane ne ya kusan dukiyar sa sama da dukiyar magajin sa kace kowa ya kusan dukiyar sa ba kar ba ka kara tambaya manzo Allah dukkan mu da mun kusan dukiyar mu da magaji dai ce to ba haka bane ba dukiyar ku ita ce wadda kowa kashe ta magaji wadda kowa kai banki yake lissafi. قوله مال الرابح ديت مال رابح روي في الصحيحين رابح ورابح بالباء الموحدة وبالأها رابح ورايح دوكيات رابح وتود بريبة ورايح ود لا تتات في تاتبتا أي رايح عليك نفعه أنفان سزيز وغريك وبيرها لفظ بيرها هديكة نقل وتقونات تدبيني وروي بكثر الباء وفتها akan ce bayraha akan ce kuma biruha ko bayraha tana da wujud daban-daban Ibn Hazar ya ambace su cikin Fathul Bari sai da sai rubuta to sai mu dakata na abin da muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wannan da kuskure kuma Allah ya yafi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kin ce wa za a sanya wani malami a yi tawassuli da shi amma a wasu karatu da kanu ana iya tawassuli da addu'ar bawa na duniya. Abin da na faɗa yanzu ya sa man da wancan ƙarin bayanin shi ne sahabbai sun kasance sukan yi tawassuli da addu'o'in junan su ko dukkan wanda suke ganin salihin bawa ne cikin su amma ba wata jinga da ake yi da kuɗi irin yadda mu muke yi da haka ba wai yanzu na hana ka sa wani ɗan uwan ka yi maka addu'a ba ne kan wata buƙata ko ka sai ɗan uwan ka musulmi su taimaka maka da addu'a kan buƙata abin da na hana. Wanda a fahimta ta nake ganin ya saba a sunan manzon Allah shi ne ka ce sai ka tura mutum ya je maka ko kuma ko da mutum a gida yake ka ce sai ka biya shi kafin yi to wannan ya saba wa ayyukansa don ba mu ga wani mutum wanda ya zauna ba
ya buɗe kamfanin yin addu'a. Kawai amfaninsa kawai mutane idan suna da wasu buƙatu su zo ya musu addu'a. Babu wannan a cikin sunnar manzon Allah. Wannan shi ne abin da yake magana. Amma in ce dalla malamin nan da ya kira sallah ta Allah ka taimaka min da addu'a Allah ka bukata ka ka kai. Ko in faɗa wannan ko faɗa wannan wannan ya halatta cikin addini. Duk wanda nake ganin ba salihi ne kuma a nan gurin ba wai kawai aswadiyya duk wani wanda kawai ya nabi da kai rike kandiri daga kan rauni ya dauka shi ne malami. Waye mai tsoron Allah? Wane ne zan iya ba da shaida a masallacin nan cewa lallai kila za a yi kwana 30 ana sallan asubahi bai taɓa yin fashi? Ko ne daga cikin abin da za a yi mutum shaida ta gare shi? Ko da na da rauni ko baya da shi, ko da na da sanda ko baya da shi, ko da na da ɗalibi ko baya da shi, ko da jama'a sun san ko da ba su san shi? In kebe sai shi Allah ba Allah ka taimaka min da addu'a. Dan yana cikin mutanen da za a yi musu shaida ta gare don ayyukansu da suka bayyana a tsari. Ina ba ta amfani ko mace ko namiji. Duk wanda aikin sa na salaha ya bayyana a sirri tunda mu wanda aikin zahiri ne musan ba shi ne amma kawai da mutum ya yi rawani shi kenan sai ya zo bude kamfanin nan addu'a to ai sai wannan ya saba sun durma dan Allah kuma ya saba ku aidar addini wannan yake mutum ne yake ciyar da dan uwansa amma kuma kullum sai ya yi masa goyi baya da lada duk wanda zaka ciyar da shi wani abu kuma daga baya ka zo kai masa goyi ka rushe lahanka da Allah ya bayyana da gari ba sa gori Allah zai nufi kuna an wara mu bisa billahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala ahad wanda suke ciyar da dukiyoyin su dan Allah kuma ba sa biyo baya ta hanyar yin gori ko cutar da wanda suka ciyar da kuma Allah ya ce la tutbi'u sadaqatakum bil manni wal adha kar ku ba ta sadakar ku kar ku rushe ladan ayyukan ku bil manni ta hanyar yin gori wani a zafin cutar su an gane ku goji ka ce ana yawa mutum kaza ko ka faɗa masa kai da shi ko ka je ka faɗa al'ada sai ka wadatar da mutum kafin ka bar shi ka yi ta masa je ka dawo dawo gobe dawo jibi dawo gata ina mutum ya rushe da zafin ku wannan ya ce an sanya aure tsakaninsu da wata yarinya amma ba riga an ɗaura ba rufe yanzu idan ya ciyar da ita yana da lada ka wannan bai ciyar da matarsa a baka da wannan ladan ka duk ba matar ka bace ba yanzu ba wani aure tsakaninku inda ba riga an ɗaura ba matar ka bace ba fallar ciyar da matar ka wannan tabbata fatan ka ce da ita in ka ba ta fitar wani abu za a ce yana da cikin addini matar da kake nema da aure ku ba ta kyauta kuma kan da ladan wannan kyauta amma baya daidai da kaciyar da iyalan don idan muka ba ka hukuncin kaciyar da iyalan kamar nan abin abinda ka bata fa kenan ya fi na fi da jihadi kamar da hadisi ne a ga bugu ba wannan kuma yana san fasara wannan hadisi hadisin manzo Allah yake cewa inna rabbakum laysa bi a'wa wa innahu a'wa ayyul yumna hadisin da yake magana kan dujal kenan wanda Allah ce za a gane alama ta cewa yana da ido daya an gane ku dujal zai zuwa don saba bai na tawarikun adat na ban mamaki kamar ka gaya mai kabari ya tayar da muku ka gaya yi magana ruwan sama ya sauka to wannan abin da zai fito da shi na tawarikun adat ababen da suka rusa yadda al'ada rayuwa take sai sa sai da awar cewa shi Allah ne sai manzo Allah ya nuna mana ko da wani ya zo ya tayar da mutacciya a gaban idan mu ko da ya saukar da ruwa a gaban mu mun ga ya magana ruwa ya sauka yace to wannan dujal ne idan ya zo ga yadda za ku gane shi yana da ido daya ubangiji ko ba mai ido daya bane shi ne sai inna rabbakum laysa bi a'wa ubangijin ku ba wani ido daya bane ba wa innahu amma shi dujal a'waru aynul yumna mai ido daya ne idan hagu gare shi baya da dama kana ainihu ka anna ainihu inabatun tafiya idan nasa kamar inabi irin wanda aka matse shi haka ya dan fito daga cikin konsansa ko kowa don nufin sa wato wanda Allah na fadin sukar idan hujjar ku a wannan hadisin kuma ya nuna abokinsa an rubuta kafir kafara wato kafir la ka da fadara cewa kafiri ne shi dujal duk wani alamomi da na gane shi ina fata ba shi yasa ake cewa ko da ka tuna dujal za ta zo duniya ba wanda zai iya tsira daga kanta sai ahlus sunna amma dan bida aka sai ya fada ciki karanta hadisin manzon Allah, manzon Allah ya bayyana masa siffatul jannah. Da ya bin sai ce to dama shine manzon Allah ya faɗa sai ya kauce. Amma dan bida ko ne karanta hadisin manzon Allah ba sai ya ji shi sai ga eh sai ji wali ne ya zo kana ma da ku. Kada mu ya lalace. Wannan yace ina son amin bayani kan hukuncin daga wannan Saudiya take da ta dogara da su wajen kashe mutane masu laifi na cinikin sai da baya. To ni kuma ni dan Saudiya ne, ni ba dan Najeriya ba ne. Da kake kan yi magana da Saudiya ta fada maka. Ina jin idan ka je ko da ofisin consulate na Saudiya ka je nan wurin. Kansulan Saudiya da ke nan idan aka ji a ce a kawo hujjoji shi zai iya ba. Ni mai shakan ne kuma da Saudiya ba alaƙar addini ba. Na biyu, na lura masallacin Annabi a Madina ana sa wani kyalle a haramin masallacin, har ma ana rubuta wata sanarwa cewa duk wanda ya sallake nan baya da sallah. To ina son ƙarin bayani game da wannan. Wato, kafirin bin jam'i shi ne mutum ya zanto yana bayan lima. Suka sanya wannan kyalle ne don hana mutane yin sahu a gaban lima. An fahimta ku? Ba su halatta yin sahu gaban lima sai fa in bayansa ba wani. In bayansa ba wani ya halatta kai a gabansa, kamar yadda mazhabar Malikiya suka nuna haka Ibn Taymiyya ba da fatawa a kai. Amma da sauran mazhabar suna ganin cewa ta kowane hanya zai kasance ta kuma bayansa. Ko da ganin zuwa kilomita nan in ba haka ba in kai sallah gaban liman ba ta sallah. Kusur Saudiya sun ɗauki wani inda mutanen mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal kuma tabbas wannan mazhabi yana da ƙarfi ta cikar ruwa ya ta cikar hadin ina ba za mu fahimta. Wannan shi ne a kila wani abin da yasa dan uwa har yace me yasa mutanen Saudiya suke kashe mutumin da ya fitar tun kwaya bayan ko ba kasan kai ba. Ka'ida mai fitar tun kwaya yana shiga cikin masu fasadi a ban kasa ne. Masu fasadi a ban kasa kuma suna da yawa, daga cikin su kaza akwai dan fashi mai fasadi a ban kasa ne, dan kwaya mai fasadi a ban kasa ne. Haka wanda zai zo ya dasa bomba yaki ake yi ba komai ba kawai dan yayi ta'adi. Ko ya kona amfanin gonar mutane ko kona gidajen mutane duk wanda masu mai da fasadi a ban kasa. Kuma su fasadi a ban kasa ya halatta a kashe su. Don Allah ya nuna cikin Al-Qur'ani. Inna ma jaza'u alladhina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. الفساد يا بنك سيئة لك أيام في مصر في الجزاء هذا هو سيد لك ويقف فساد يا بنك وأنا كما يجي أنا سنقرم بياني كون حديث من manzara da samuwan da jibrilu a rasulana ke cewa an zo kuka alkur'ani ya kan haruffa bakwai kan haruffa biyar sai ka rubuta biyar amma mun yi hadisin da rasuli bakwai a kasa. Abinda ake nufi da haruffa shi ne yaruka na larabci. Kabila ta laraba a matsayin ta na kabila a cikin ta tana da kashe-kashe na cikin gida masu yawa. To cikin kashe-kashen nata ya rufa guda bakwai ne wanda alkur'ani aka saukar da shi a ciki. Ina ba ta kuma yi. Wato misali ta kamar a Hausa a matsayin ta na kabila tana da kashe-kashe na cikin gida. Bahaushen Kano da Bahaushen Katsina da na Sokoto da na Zaria sukan samu bambance-bambance cikin waɗansu kalmomi. Abin da za ka faɗa a nan a Sokoto ba haka za ka san faɗin shi ba. Abin da za ka faɗa a Zaria a Kano ba haka za su faɗin shi ba. Abin da za ka faɗa a Daura da Madara ba, ko da ke Daura da Madara suna dangantaka da juna ta fuskar suna yin tarayya cikin kalmomi amma daura da katsina suna bambanci da yawa kamar da katsina da sakwata suke bambanci na da to kaga wannan yaruka ne rabe-rabe ne na cikin gida ko ba haka ba to haka larabawa tsada da wannan rabe-rabe na cikin gida inda za ka daga samun bambanci tsakanin waɗansu kalmomi to saba a ta ƙaharu zance mafi inganci wajen fassara shi ne wato haruka guda bakwai ma'ana yaruka bakwai cikin yarukan larabci ina fatan zan fahimta dukkaninsu larabawa ne amma akwai bambanci tsakanin banun kaza da banun kaza da banun kaza wajen waɗansu kalmomi banun tamim da kuma arzikin hijaz za ka ga akwai bambanci tsakanin su da ina fatan zan fahimta shi ne saba da shi ke sasai da waɗansu kalma an yi mata fasaha wata kuma an yi ɗauri ala musu ya qadaruhu wa ala muqtili qadaruhu a wata qira'a qadruhu dalin da zanto sakina a wata qira'a qadaruhu dalin da zanto mun fasaha to kaga duk bayan ne mun kula fata akwai larabawa ne ke qadruhu akwai larabawa ne ke ta qadaru ina fata nan to yau mun tana nan da yawa harshen larabawa to da su ne aka saukar da alƙur'ani mai girma shi yasa lokacin da sayyidina Abubakar ya sa sahabbai su hada alƙur'ani ya sanya Zaid ibn Thabit ko Ubay ibn Ka'ab ya zama shugaba ya ce da shi duk abin da kake saɓani kai da sauran ƴan uwanka kai ka ce kalmar kaza ne su sun ce kaza ne to ku rubuta ta da yaren Quraysh tunda galibin abin da ke cikin alƙur'ani Qurayshiyanci ne ina ba ta
amfani da ko wani irin da kuke ci zama da ba ta kasa ba na a kawo ayyuka aka samu nau'in ma'aikata guda akwai manya-manya a kai ƙananan to duk lokacin da aka yi albashi misali da manyan da ƙananan yanayin albashin yakan sa sun ci ba su suka da yawa to a wannan hali idan suka wasu biya bashi da manyan da ƙarara sai ka ga duk albashin kusan ya tafi abinda yake hannunsu da ya wuce su ma su je su fuskanci iyalinsu kuma ko da bai isa ba to a wannan lokaci shi ne waɗansu suka zaɓi kawunansu wanda suke da sun fahimci yadda za su taimakawa ko da daga cikinsu ne rana da cikin su ƙarara ma da ta to kuma ga irin nuni da aka yi cewa mutum ya je ya fifita a wajen cewa da iyalinsa ko kuma wajen taimakawa da iyalinsa ya za su iya haɗin gwiwa su a nan misali don abin da ya rage daga cikin abin da suke jinsu fitar tara wani adadi domin taimakawa ranarin da wanda suke tare su don aiki koko su koma su fuskanci iyalin su shi ne yake
abin da za ka kalla shi ne shin wannan abin da za su taimakawa launa nan cikin su shi ne rabon da za su koma iyalin su ko kuma wani abu ne da ya dan koyi ko da kaɗan a kan abin da za su kai wa iyalinsu idan hakikanin abin da za su kai wa iyalinsu ne suka kai musu suka taimaka wa rana wani sun sa ba dan ka'ida manzo Allah ce ibda bi nafsika thumma bi man ta'ud ka fara da kanka sannan nan za ka ikinoyin sa sannan kuma ka za su nan ka haka manzo Allah ya ce dan ta cikin wani hadisi ya ce fara da nan mahaifiyarka sannan babanka yar uwarka mace sannan dan uwanka na miji haka ne kullum za ta zama da wajibat yi da ubil aula fal aula al aham fal aham wajibai sun fara da juna sai ka fara da wanda ya fi sannan wani sannan wani sannan wani to wannan gurin mutane gidan kuma dai sun koyi haƙƙi saboda dukkan wani talaka da yake wasu to amma idan abin da za ka samu na gida ka ba su ga ɗan wani abu ya ɗauri to cikin sai ka sai da talaka da haka ba dai gurin mutum ne tozaltar da mutanen gidansa kawai don mutanen kuskure ne
idan
mutum ya aure mace kuma ya zo ya neme ta ya kusance ta ko da lokacin ba ta tare ba kare ce a to aikin da ba ta tare ba a rabon kwana da ita yanzu zuwa yake ya ɗauke ta ya je su je bi inda su je baya cikin lissafi daga ranar da tare kuma sai a ce a ba ta kwana uku na wadda ta tare sabuwa sannan daga baya zuwa yaran kwana wannan ba daidai bane abin da yake ruhi cikin auratayya wanda dan shi aka halatta ma yi ta mallaki da adalci don idan ba za ka yi adalci ba kar ma ka yi sama da kai ta hakuri da guda da ko in kuntum Allah ta dilu ko wata amma malaka ta mana duk wanda ba zai yi adalci wato ya hakuri da guda da shi ya masa rai ko adalci ne kuma kai tsakanin ka ne da wani ne da tsakanin ka da matan ka yi abin da matan ba su sani ba kana haƙiƙar wannan kar ka dauka dan ba su sani ba shikenan ka sha da su ba laifi wurin Allah mutum da laifi a wurin Allah tunda Allah da shi zai hisabi da ran tashi kiyama dan haka lalle ne mutum ya raba fara in dai har mutum ya san cewa tunda aka daura aure ba ya da wata dama ta gabuwa da wata balla sana maganar saduwa ta taso har sai ran da tare kaga na ba da kwana sai tsama a wannan lokacin kwana da yake tayi da matar ta gida ba wanda zai ce ya zalunci wannan amaryar dan ne bai rauka da dawo za ta yi aibata zo ba amma matukar ya yadda zai bi ta inda take sai ta malami za su jure wai za su je su da yadda baba Talatu makoli ne zai dauke ta ta kone wuri to dole ne sai a raba kwana ke wannan ce karaba ba kasala na fata an fahimta kar ba mutun yau na ha'inci ce to sai ya samu ta gida ce to duk da wancan dai wata tare ba amma dai akwai inda zamu rika hakuwa wannan gaskiyar rubutu ne amma wani ya kuso ma a dade ba a tare ba ya yi ta angwancin sa haka ne ta ko ba ruwan shi da ba da sadi lanan kwanan wannan ma zai iya tafiya wurin ta idan ya dawo idan ya so ya zo dakin ta ya taba ta bacci dakin da zama wurin hutu ke da dan ya tare karfi gobe kuma wajen amaryar sa wallahi Allah da kallon ka wallahi Allah da kallon ka gode wa Allah Allah ko ba da wasa nake ba Allah na kallon ka
magana
ke cika wa'ansa wa ɗan ta'arufi ya an samu
ta'arufi da wancan mamala
wacce ta
ce sai an haɗa an zauna an daidaita tsakanin wannan da wannan kwanaki
a yau nan muna maganar wancan maganar ba a kawo wannan zancen ba wancan maganar tana can tana zaurin kanta mace ce ka auro kuma kana aurenta ta tayi in budurwa ce tana da kwana bakwai na ta in bazawara ce kwana uku na ta bayan kwana uku nan sun kare ko bakwai sun kare sannan sai a zauna sai a raba kwana
idan ba za ka yi baccin ba kace za ka
zo idan rana
kace ba za ka yi baccin ba za ka je can kuma ka ji nan wannan ta yadda ta gida ya kuma matsayin
wannan in ta yarda wannan shi kenan ta yarda ke amma in ba ta yarda ba ta sani ba kai kana ta ha'inta ta an daura aure ai wanda ba ta tare ba dai suke duk lokacin da ka fita kana wurin abokan ka dai kuma kana can wajen amuryar ka to a nan zance yi da haka mutum sai ya adalci tsakanin su da ubangiji na wannan yake cewa to wani shafa jambaki shi baya cikin da gairu farkin Allah baya cikin wani da gairu farkin Allah don shafa jambaki ta tun da halittar Allah ke da gota da jambaki duk ba sa cikin da gairu farkin Allah ke
na
eh
sai a nan kuma da yanzu kana zuwa nan ka ya kai kuma ka ji da yanayin kasuwanci zai hana zuwa
idan mutum yana da iyali kuma ya tabbatar cewa ba gari daya suke ba kuma su sun san haka imma wata tana Abuja wata tana Kano imma wata tana Kano wata tana Maiduguri imma wata tana Katsina wata tana Katsina to a nan wurin sai da su za ku yi magana su fahimci da dafa kwana daidai wa daidai musamman idan aikinka ya tsayawa a Kano ko a Abuja sama da nan wurin raba kwana daidai wa daidai wa hana duk yin jijjina da su ka sani tun farko ko wace ciki amma idan aikin ka zai baka dama ka raba kwana ka zo nan ka yi sati ka je can ka yi sati ka zo nan ka yi sati ka je can ka yi sati aikin ka zai baka wannan dama yanayin harkokinka to shi kenan dole ka yi haka amma in yanayin harkokinka ba zai baka wannan dama ba kila adadin kwanakin ka nunan dan nan harkokin da suka fi yawa ya fi na Maiduguri to dole ne ta Maiduguri ta yi ta da wannan in kuma ta kiyar da a rinka canji ita rana ta rikaya mai dubu sai a ɗauki ta kano don sai a kai ta mai dubu ita kuma ta wuce ta kuma ta tsaya na a sake haka wannan duk idan ba za su sallama ba amma idan ka ciwo kansu sun fahimta sun sallama kana nan kai sati kai cin kai sati ya ko kana nan kai wata daya kai cin kai sati ko kana nan kai kwana goma cin kai kwana daya ko kuma mai ka dawo su mai da dawo shi ke nan abin da ba a so kai wa mace kun karfi kan haƙƙin ta bayan ba ta amince amma in kai kalan lafiya ka kun yi muku dabara ta amince shi ke nan
إلا
الأسماء 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 ليس أبهديس بني في سونا إذا كفدات كم أجلنا فيها أنهار من ماء أنهار من دبلولة أضوال المطهر يجب كمان سونا يعني حقيقة أمام في أهديسة دولين أمام في الدنيا بهذه جلنا أجلنا idan aka baka suna aka ce ga matar gidan aljanna karka bi gidan aljanna aka ce ko ta yi wannan sunan ne kawai amma ba abin da ya hada da mutanen duniya aure na aljanna da banne da duniya aka idan aka ce madara da aljanna karka je ka so madara zo da gidan gona ku kwatanta ka ce ko ta yi wannan ko ala shi da billan Allah da ba zai ba wai nan mun koyo suna ya andan farbuta ne an kafa suna abin da babu shi a'a ne gidan duniya an kawo suna ne a matsayin don kusantar da nesa amma a karikul afiya sai an bisa nesa wa kun kima ce yau mai cuta mai nufi wannan duk jan bajin a kai fassara sai mutum ya nisan zai gani shi ne yau mai cuta mai nufi ranar da fassaran abin zai zo hakikanin abin zai zo kamar kwatance ne yanzu da nuna za ka yi wa mutum da ya zo da kasuwa zai je Kaduna ya zo watan da yake daga nan an gogoro cewa yana za ka buka jefe mai kanta Allah ya san kawo ne ya tabu ne yanzu yanzu an gogo yana da kawo ya ce wata za ka musa kwata ce daga nan gama kaje zaune a kawo da can wani daga nan kama a hannu zai lawa daga nan kaje tana daga nan kaje tana daga nan kaje tana daga nan kaje tana har zan zai ta duna amma da baki ko ba haka ba da shi har zan zai lambar zuwa ko hamdala ko kai ko daba ko wani ne duk da ba ku ga ta cikin mulki to ga nan wannan baki kaza ba saboda na kaje kin sai zafi da mai ba da haka duk abin da aka fara na aljanna ba wai gashi bane yanzu zaka tafa shi ko ido na iya gani mala ayru mala ayru da ake wala usul sanar wala aqra da ake idan mutum ya ga tun da gani shi ne abin da wannan magana ta kullu ta fara shi sai mu da ka ta nan gurin abin da muka faɗa zama daidai Allah ya saba